Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwa a kowanne lokaci tare da babban malamin mu a Sheikh Dr. Nasiru Yahaya. Kamar da muka saba, akwai lambar waya da ake turo tambayoyi a kowanne lokaci ba sai lalle lokacin da ake gabatar da shirin ba, kamar haka: 08075852298, 08075852298. Kuma idan an jima cikin shirin, zamu bude layi domin ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye. Yanzu kamar yadda aka saba, zamu ba malam ɗan mintoci domin gabatar da mukaddama kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin ku. Karamakalla.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salamu ala as'adin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت من ديك لورا دم صلاة تم وصلوا لين يود كلهم مسمى أبن دي شافي صلاة أصباك وصلاة إشاهد ما دي صولان صلوا لي. To zai ga akwai kurakuran da sun zama ruwan dare. Malamai suna jan kunne da fadakarwa akan waɗannan kurakurai. To amma za ka ga cewa ko dai mutane ba sa sauraron abin da malamai suke faɗa ne, ko kuma a'a suna yin ko in kula, wallahi alam. Kurakuran suna da dama, amma akwai biyu wanda sun fi yawan maimaituwa. Kuskure na farko, za ka ga cewa masallaci wani ba wani uzuri da zai dakatar da shi, amma za ka ga cewa ya yi jinkiri har sai an soma sallah, sai ka ji ya taho a guje a guje. Wani idan ma makwacin masallaci ne, za ka ji ya doka kyaure, ya mayar da kyaure, ma'ana wato ainihin kamar ma sanarwa ce yake wa liman ga nan tafe, ya doka kyaure da ƙarfi, sai ka ji shi a guje ya zo ya shiga sallah. Wani ma ka samu cewa ana cikin ruku'u, amma kokarin da yake kafin a dago ya ga cewa ya zo ya shiga wannan sallah, wala Allah ma akwai kuma dan tazara daga gidan nasa kafin ya karaso masallaci. Wasu kuma za ka samu kurakuran da suke yi shi ne, mutum zai makara ya zo ya sami akalla an dago daga ruku'u na ƙarshe. Mun sani cewa duk lokacin da aka dago daga ruku'u na ƙarshe, to babu shakka wannan sallah za a iya cewa ba a same ta ba, da cewa wasu malamai sun ce an samu jami'i sallace ba a samu ba. Amma za ga irin waɗannan lokacin da ya zamo an zauna ana cikin tahiya, wasu sun samu liman a zaman tahiya ta ƙarshe, wasu kuma an ɗago da garku, to da zarar liman ya sallame, sai ka ga cewa in sun ji waɗansu sun zo sun ta da sabon jami'i, sai ga mutum ya yanke ya je ya koma shiga wancan sabon jami'i. Shi abin da yake gani, tunda bai samu komai a wannan sallar ba, abin da ya fi masa ya zai samu raka'o'i hudu cif-cif idan sallah mai raka'a hudu ce, ko raka'a uku idan kamar magariba ce, ko idan asuba ce ya samu raka'a biyu, ma'ana dai yanzu babu wata raka'a da ta kubuce masa. To wannan matsaloli ne wanda gabaki ɗaya su sun saba ma sunna, kuma za mu ga cewa hadisi guda ɗaya ya yi ilajin wannan matsaloli. Akwai hadisi na Bukhari da Muslim wanda manzo alaihi salatu wassalamu yake cewa idza sami'tumul iqama famshu ila as-salah wa alaykum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Ma'ana hadisi yake cewa idza sami'tumul iqama, idan kun ji iqama, ma'ana an shiga sallah, famshu ila as-salah, shikenan sai ku tafi zuwa ga sallah. Ba wai hadithin yana nuna cewa mutum ya zaman saka da ya tashi ya taho masallaci sai ya ji an so mai kama ba, a nuni cewa ko ma me kake da kaji an shiga sallah, ka yanke ka taho masallaci. Domin abin da yafi falala da matsayi ya zama mutum ya riga yi liman zuwa masallaci, ka zo masallaci ka yi tahiyatul masjid, ko kuma wayansu daga cikin rawatib idan salloli ne wanda suke masu rawatib, domin falala ce ba wai karama ba, ya zama ka riga liman kai na filfilu kuma kana zikirin Allah kafin ma zuwa ta da sallah ta farilla. Saboda haka cewa idza sami'tumul iqama famshu ila as-salah ana duma abin da kake ka yanke shi yasa wasu daga cikin magabata ko kiran sallah suka ji to wani ya ma daga zare zai saka cikin kofa allura sai ya je wannan allura ya je wannan zare domin yana ganin cewa ga kiran Allah tun an riga an kira shi zuwa ga babbar rabo zuwa ga sallah to dole ne ya je duk wani abu wanda zai yi tunda bai kai muhimmancin wannan kiran ba to saboda haka aka ce famshu ila salat kaga ba a ce ma farzahabu sai aka ce famshu wato mutum ya tafi tafiya ta natsuwa tafiya ta natsuwa duk da haka sai aka ce wa alaikum bis sakinati wal waqar lallai kukula lallai da natsuwa da kuma yin abubuwa ainihin a cikin wato a hankali mutum ya tafi a natse a cikin mutunci da dattako sai aka ƙara da cewa wala tusri'u kada ku ce za ku yi gaggawa idan muka duba anan ba ma wai gudu aka hana ba a cewa akai wala tusri'u kada mutane su dinga irin gaggawan nan wannan gaggawar tana cutar da mutane da dama wani ma zai bayu ga ma ya rasa sallah ya za ya rasa sallah wani saboda gaggawa idan yazo ba ma zai yi wato takbiratul ihram ba ma'ana kabbara shiga sallah musamman yaga an kama gwiwa yana zuwa kawai zai yi kabbara ne ta dukawa ya samu liman a doke to kaga shi har ma ai a gama yana wajen sallar tunda bai ma yi kabbara harama ba wanda ya kamata ko da mutum zai rasa wannan raka'ar to ya tabbatar ya yi kabbara harama a tsaye ya tabbatar ya shiga sallar in ya so idan liman bai dago ba shikenan sai duka ya same shi a doke ya samu wannan ruku'u to saboda haka sai aka ce wala tusri'u kada ku yi gaggawa ma adraktum fasallu abinda kuka ruska sai ku sallata wa ma fatakum fa'timu abinda ya tsere muku ya kuma ce muku sai ku cika sashi to wannan hadisi idan muka duba lokacin da yace wala tusriku ya hana mu ainihin yin gaggawa ballantana gudu can kuma da yace ma adraktum fasallu abinda kuka ruska sai ku sallata kaga da aka ce ma komai kankantar abun ko da a ce liman ya ma kusa gama tahiya kana kabbarawa kana zaunawa zamanka ke da wuya kila baka fi sakan biyu ba sai sallame wannan dai shi shari'a ta ce ka sallata duk yadda kake ganin cewa kana son ka sami jami'i duk yadda kake ganin cewa kana so ka samu rak'o'i a kammale wanda yazo wani da addini shine manzo alaihi salatu wassalam shi ya fi mu sanin abin da zai kusata mu zuwa ga Allah sai ce ma adraktum fasallu abinda kuka ruska sai ku sallata akan haka ya zamo cewa ka samu liman a zaman tahiya ka kabbara ka zauna kaman yanda yake zaune in ya so in ya sallame ka ci kuwar kawai hudu gaba daya in mai raka'a hudu ce in mai uku ce ka kawo ukun nan gabaki daya in mai biyu ce ka kawo biyun nan to wannan ya fiye maka akan ka tsiri sabon jami'in kuma mutum ya zamo ya taho a natse kaman yanda manzo alaihi salamu ya ce ya zama barko inda baka same su gabaki daya ba sai kawai ka sami liman a zaman tahiya ko ya dago daga ruku'u to wannan shine abin da yafi maka zama alkhairi saboda duk da zaka ce kwadayin samun cikakken jami'i wanda ya sanar da mu ladar jami'in kuma shine ya sanar da mu cewa kada mu gudu kada mu gaggawa mu taho a natse kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya ba mu garanti ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun bi manzo alaihi salatu wassalam za ku shirya kenan ashe duk lokacin da manzo alaihi salam ya bada umarni ya ce ayi kaza yana daga cikin hanyoyi na neman shari'a wajen Allah mutum ya bi wannan umarnin saboda ka duk Allah yana nasiha ga yan uwa na farko duk wasu ayyuka da za mu yi mu sani cewa sallan nan tana gaban su wani za ga ba ma abinda ya taka kara ya karya bane zai zo ya bata lokaci yana yin sa wani bayan da ci za a kira sallah gaba ya tabbata yana bukatar mai zai bawali sannan yi alwala wala Allah ma akwai yan tazara hakan nan zuwa masallacin amma duk mutum ba zai ba har sai an shiga sallah sannan ma zai nemi buta sannan mai nemo ruwa sannan yace kuma so yake je samu jami dole ne irin wannan ga cewa yayi gaggawa ta fitar hankali wanda hadisi ya hana ai to saboda haka matakin farko mu ga cewa dai sallah nan ita ce tafi komai muhimmanci daga cikin abubuwa da zamu yi a rayuwa domin ita ce za a so mai madan adam bincike akai mu ga cewa mun ba ta muhimmanci mun ba ta kulawa sannan mota tafiya wanda yake a natse tafiya ta datta ku da mutunci kamar yadda hadisi ya umarta sannan idan mutun yazo ya samu wannan zaman tafiya ko an tashi wani sabon jami'i to ya kuri wannan abin da ya samu wannan guntun abin da yake gani ya samu to ya fi masa yaje wani sabon jami'i tunda anan ya bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fa ma adraktum fasallu duk abinda kuka ruska sai ku sallata da wannan zai zan mutun yayi aiki wanda yake akwai takakken dace a wajen sa domin garanti ne daga Allah subhanahu wataala duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai fa anan dacewa take muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mu daga mutar Allah ya samu dace
Amin masha Allah masallalo kada amanta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga rediyo dawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Nasir Yahaya kamar da muka bayyana tun da farko akwai lambar waya da za a turo tiyoyi 08 7 5 8 2 2 9 8 za mu tashi akan tambayar Malam Dattin Yahaya farin dutse da ke karamar hukumar Mila a jihar Kano da yake cewa ina ga malam fatan alkhairi kuma akara muka Allah idan ana bin mutum azumin watan Ramadan yayi sakaci bai rama ba har wani ya zage ya zai rama wancan da ake nan sai da dace ya fari
to kamar dai da muka sani shi azumi ko kuma wani da za a yi azumi zarfu zaman ne ana wani mazubi ne wanda bai daukar sama da wannan abin da za a zuba masa ma'ana wannan wani azumi dai kawai ke ya dauka kenan in dai har Ramadan ya riga ya shigo ana bin mutum wani Ramadan to wancan dai hayyar zaina nan ana bin mutum bashi dole wani tsaye da zai ci Ramadan to na wannan sabon Ramadan din ne idan wannan Ramadan ya wuce to mutum sai ya yi himma ta rama wancan da ake bin sa kuma addinin musulunci bai wajabta masa ya yi su a jere ba zai iya 10 ya huta zai iya 5 ya huta zai iya rabi ya huta ko abin da ya kamata haka amma dai mutum ya dauki azama wanda za a ga lalle da gaske yake ba wai wasa wargi yake ba so yake na cewa ya biya abin da yake bin sa akwai hadisi wanda yake nuna cewa mutumin da yayi sakaci bai rama abin da yake bin sa na watan Ramadan ba har sai da wani Ramadanin yazo ana ramu azumin da ya gabata aka tsallaka wani Ramadan duk lokacin da zai rama ko kuma duk lokacin da ya rama wani da ya rama to zai bada mudu a matsayin kafaran laifin da yayi ko ya bada mudu na danyen abinci ko kuma dafaffen abincin da wani mutum daya zai ce ko shi to wannan hadisi gaskiya bai inganta ba mutum ya duba tafsirin Qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin sa amma dai hadisin bai inganta ba to kasancewa bai inganta ba shi yasa malamai suka ce sai ya koma akan asali tunda Allah subhanahu wataala yana cewa fa'iddatun min ayyamin ukhra mutum sai ya lissafa wayansu kwanaki na daban sai ya rama abinda ake sa Allah ya ce min ayyamin ukhra bai ce kafin wannan shekarar ta wuce ba to duk da cewa mutum dai bai kyauta ba abinda ya kamata daga Ramadan in dai ba rashin lafiya ta kwantar da mutum wacce ba zai iya yin wannan ramuwa ba to ya kamata a ce a cikin wata 11 yaga cewa lalle ba shakka ya rama azumin da ake bin sa to in ma wannan sakacin da ya samu wai ramuwar mujarradin ta shine abinda ainihin aya ta nuna kasancewa shi wancan hadisi bai inganta ba da hadisin ya inganta to sai zama tafsiri ne na aya amma dai duk da haka za ka ga cewa ta wanda muka fi sabawa a malikiyance ana nuna cewa mutum ya rama din sai ya ciyar da mutum daya wala Allah su suna ganin kamar hadisi ya inganta wajen sa amma dai hakikanin al'amari hadisin bai inganta ba
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Hudu Tela unguwar Makera Yarburi a dutse jihar Jigawa da yake cewa malam akwai wasu mutane da suke yin karatun alkur'ani tare da yin rubutu da alkur'ani sosai amma kuma ba sa yin sallah ko ne ne hukuncin irin waɗannan mutane
to manzo alaihi salatu wassalam ya ba mu ka'ida yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alƙawari ko ko bambancin da yake tsakanin mu da wanda ba musulmi ba shine yin sallah dukkan mutumin da ya bar sallah ya kafirce zaka san mu su irin wayannan mutane masu wannan tunani abin tausayi wai ma idna suke da ayat qur'ani suna ganin cewa ayat qur'ani tace ta ba su dama kada su yi sallah wai Allah wato inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayna an yahmilnaha واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا cewa mun bujirar da amana zuwa ga sammai da kasai da duwatsu sai suka ki karban wannan amana suka ji tsoro sai suka ce amana anan shine sallah sallah Allah yayi wa sama tayinta sallah sai ta ji tsoro tana ganin ba za ta iya cika sharuɗan sallah da ake nema ba sai ba ta yi ba kasa ma akai mata tayi ita ma ta bada uzuri su ma duwa zuwa kai musu tayi ba su karba ba sai Allah ya ce wa hamala hal insan sai dan adam wato ainihin yace ya ji ya gani ya karba sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai yawan zaluncin kansa mai yawan jahilta al'amurra sai suka ce to kaga wannan ayar ta nuna idan mutun yayi kuskure yana yin sallah to ya zama zaluman jahula tunda haka aya ta fada wannan wato mummunar fahimta ce kurin fahimta ne shi yasa kullun abinda malaman mu suke dora mu akai duk lokacin da mutun yake so ya fassara aya to ya koma ya ga magabatan da suka fi musanin addinin ya suka fassara wannan aya alhamdulillah duk wasu abubuwa na addini suna nan a sarari a rubuce wanda ba sa buƙatar mutun yayi wani wato ainihin kirinki ko wani abubuwa na bani na iya to saboda haka wannan fahimta ce mara kyau kuma ba ma wato abin da ya shafi irin rakin yin sallar kadai anan abin ya tsaya ba suna da munanan abubuwa da yawa wanda suke tattare da su daga cikin masu wannan aqidar idan matan su ma suna jinin al'ada sallah suke ba sa fasa sallah wai babu inda qur'ani yace mace ta daina sallah idan tana jinin al'ada kawai abin da aka ce kada a kusace su kawai Allah ce waye wa yasalunaka anil mahiyyi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyyi kawai shine abin da Allah yace an yasanci mata a lokacin da suke jinin al'ada kada a salu da su saboda haka in mace tana jinin al'ada su abun su zata yi sallar ta ba matsala zata yi azumin ta ba matsala to irin wannan shirme nasu ba za a iya lissafa shi a zama ɗaya ba mu sani cewa karatun qur'ani mujarradin sa wallahi ba zai tsirar da mutum ba idan bai bi abinda manzo alaihi salatu wassalam yazo da shi ba domin ai yanzu na mu karanta aya Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun yi wa manzo alaihi salatu wassalam da'a to za ku shirye ba wai ma wanda suke na kwana-kwanan nan ba waɗanda suke na can farko-farkon lokacin manzo alaihi salam da kansa ya bada labari yace za ki ta za a samu irin waɗannan mutane wanda za ku rena sallar ku idan kun ga sallar su za ku rena azumin ku idan kun gana su ma'ana za ku gansu da tsantseni da kaza da kaza amma manzo Allah sai ke cewa suna ficewa daga addinin musulunci kaman yanda kibiya ko abun harbi yake ficewa daga jikin dabbar da aka harba ma'ana kaman a harbi dabba da wani bullet ya shiga ya fita saboda haka wannan shine abin da manzo alaihi salam ya kwatanta su kuma gaji zaka samu da daman su haddace qur'ani saboda ka haddace qur'ani mujarradin sa ba shine yake sawa mutun ya zama mutumin kirki a wajen Allah sai ya ba abin da musulunci ya zo da shi duk mutumin da ya karanta kissan khawarij akwai abdurrahman ibn muljim ko kuma ma abin da muljam wanda ya kashe sayyidina ali abin da wasu malaman sirra suke cewa mahaddaci ne kuma mai yawan tsananin kiyamul laili wanda har magoshin sa yayi baki saboda kiyamul laili amma duk wanda bai masa amfani ba kasancewar abinda manzon Allah ya zo da shi na addini na daidai ya sa gafa ya shure saboda kawai wannan mutane gaskiya jahilci yayi kawai kauci yayi kanta tattare da su in Allah ya sa mutun yana kusa da wani wanda Allah ya sa mai saukin kai ne wai masa tayin addini na kwarai addinin da manzon Allah ya zo da shi a nuna masa abubuwa cikin hikima in Allah ya zai shiryu sai ya zama ya shiryu
wannan ti akar makalla za ka ga akasarin su da amince kuma hi imani ma da abin da ya shafi duk wani abu da ba alqur'ani ba kamar hadisi ko
ai da ma kwata-kwata ai ba mu ai ma da salisu duk wanda ya yarda da hadisi ai ba zai ki yin sallah ba wanda ya yarda da fiqhu ai ba zai ki yin sallah ba shi yasa ai nake cewa kurakuran su da rikane su ba za ta iya lissafuwa a zama ɗaya ba kuma duk lokacin da za ka ga mutum ya kauce ma tsari na addini to sai ka samu wato tushe ɗaya ake amma kuma an yi rassa yanzu daga cikin irin wayannan akwai wanda ko gida mai gishiri suka siya sai sun kirga wai duk goma su bada ɗaya idan akwai gida kwaya 30 a cikin gwangwani to sai su ware kwaya uku ya zakace duk abinda kowai na mutum yi so in ta kai 30 sai ya bada ɗaya to kuma ka tambaye shi a Qur'ani ina aka ce ai wannan ba zai iya kawowa ba haka zaka ga abubuwa ne ga sunan wanda suke wato masu muni suna wahalar da kansu kuma suna yawai da sunan addini da kuma musulunci bai san wannan abubuwan ba
ba sauraro za a iya turo tambayoyi na a wannan lambar waya 0875 5522 kuma a dinga rubuto suna da adresi domin da dama akwai za ka ga tambayoyi ba su suna yi. Tambayar gaba ta fito daga wani bai rubuta suna da yake cewa a kar makalla mutum ne mahaifinsa ko kuma mahaifansa suka saka masa suna to amma da ya girma sai ya fahimci cewa wannan suna bai dace ba ya halatta ya canza wannan suna da aka sa masa.
Idan suna zai bayo zuwa ga ma'ana mara kyau babu laifi a canza domin manzo Alaihi Salatu Wassalam ya canza wa'insu sunaye. A nan ko dai sunan da zai nuna tsarkake kai da wato zakkace kai. Manzo Alaihi Salam baya so ya ga an sa suna wanda an tsarkake mutum an nuna kawai wato wankakke ne fisa wajen Allah. Misali akwai Barra, sunanta Barra sai manzo Allah Sallam ya mai da ita Zainab. Aka samu da suna Zainab ma'ana Barra kamar a ce mai tsantsar da'a mai tsananin biyayya wanda kuma haƙiƙa suna ne zai iya kasance akan mutum ba lalle bane aikata iya samun saka. To sannan akwai Hazan kakan Sa'id ibn Musayyab wanda manzo Alaihi Salatu Wassalam ya masa tayin canza wannan suna duk da cewa shi tunda ya fahimci tayi ne ba umarni ba bai karbi wannan ba to sai manzo Alaihi Salatu Wassalam ya kyale shi. To akan haka malamai suka ce babu laifi in aka sa mutum wani mummunan suna kuma ba a yi la'akari ba sai shi da ya hankali sai ya ga wannan suna ba daidai ba ne. Yanzu misali akwai sunaye wanda sai ka jima an sa masa misali akwai yarinya mal'una, mal'una kamar tsinanniya kenan kawai wai saboda a cikin alkur'ani an ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an akwai sa'ira. To kaga irin wannan idan ya zamo an yi hankali aka fahimci cewa sunaye ne wanda ba su dace ba sai a sake wannan suna amma ba tare da sai an yanka rago ba balantana ce sai an tara mutane kawai idan aka canza sunan aka ce an sa suna kaza to shi kiri ya riga ya wadatar.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malama Aisha daga Hadija nan jihar Jigawa wadda ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya aikata sako alhali yana sanar cewa sakon ne to amma sai bayan da ya gama ransa ya dinga baki kuma ya rasa abin da yake masa dadi. Don Allah malam idan a sa addu'a da ya kamanta da irin wannan hali ya ji yanzu na so a taimaka min daga Aisha daga Hadija.
To wannan gaɓoɓi malamai sun sha ba da shawarwari cewa shi duk sabo da ɗan adam zai zama ya yi kuma yana ci gaba da yi akwai dalilai da suke sa yi wannan sabo ko ya ci gaba da yin wannan sabo. Tsira daga wannan sabon shi ne kauce ma waɗannan hanyoyi da waɗannan dalilai. Misali akwai wanda yanayin wuri shi ne yake sawa ya dinga yin sabo kasancewar mutanen wurin haka suke su ne abokanansa su ne ainihin aminansa. Zama da su zai sa ci gaba da wannan. To idan irin wannan ne ba wai wata addu'a ce za a fara ba, a'a na farko mutum ya rabu da waɗannan miyagun abokai wanda su ne suke jin shi zuwa ga wannan sabo. Allah ya ji al'ala khillau yawma idin ba'dhum li ba'dina adu'un illa almuttaqin. Ma'abota juna, abokan juna, masoyan juna ranar tashin alkiyama za a zama suna gaba da juna, suna kin juna sai dai wanda suke masa jin tsoron Allah. To saboda haka ya zamo mutane ne masu addini mutum zai alaka da su idan ya yi daidai su taimaka masa in ya kuskure su gyara masa. Wani za ka samu cewa abin da yake sababa masa wannan sabo wato ainihin shi ne yanayin abubuwa da yake kalla ko yanayin abubuwa da yake ji. Ana ko da zai sa wasu abubuwa gaba yana kallon su musamman yanzu lokacin social media din nan. To lallai mutum ya san cewa tunda ya fahimci abin da yake bayuwa zuwa ga wannan sabo shine abin da yake kalla to nan take yayi sallama da kallon wannan abun. Idan wasu abubuwa ne wanda yake ji da kunne su suke jin shi zuwa ga wannan sabon to ya ga cewa lallai ya nisanci jin waɗannan abubuwan. Akwai wanda littafi ne zai dinga karantawa, akwai wanda kuma hotuna ne zai dinga gani, ma'ana dai duk wani mai sabon da yake ga kaman yayi wannan sabo bai yiwu ba, ba wa'ana ma'ana bai yiwu ya bar shi ba. To matakin farko lallai ya nisanci ya karanta ya duba ya ga shin me yake sa nake wannan. Wani kawai kadaita yake, in ya kadaita sai ya dinga wani mummunan tunani sai kaza ya fado masa a rai, sai kaza ya fado masa a rai kuma sai ya kaza. To duk mutum in ya fahimci wannan shi yake jin shiga wannan to shikenan ya daina wannan kadaita ka. Kullun ya zama tare da mutanen kirki ko ma zai kadaita ya zama karatun Qur'ani yake, zikirin Allah yake, wani abu dai wanda yake mai kusata shi zuwa ga Allah. To zai zama wannan wato ainihin sabo ya masa sauki. Abu na biyu ya ci gaba da yin addu'a. Daga cikin addu'o'i wanda malamai suke ganin ya kamata a riga yi shine mutum akwai lokacin da wani saurayi yazo yace ya maikin Allah ka bani izini in je in yi zina sahabbai suka yi kansa manzo alaihi salam yace ku kyale shi ku kawo shi nan kusa da ni manzo Allah ya tambaye shi wani abin da kace a baka izini kai kana so a yi da mahaifiyarka yace a'a yace to mutane ma ba su so a yi da iyayensu mata kana so a yi da yarka a'a manzo Allah yace to mutane ba su so a yi da iyayensu manzo Allah ya zana masa bangarori mahaifiyarsa yarsa gwaggwansa ko innarsa duk wasu makusatansa ƴan uwansa na li abai li ummai shige kai duk manzo Allah ya zana masa sai ce bai so a yi da su to sai manzo Allah ya nuna masa kenan duk wanda zaka yi fasikanci da ita daya daga cikin wayannan bangarori da aka ambata ne to yadda baka so a yi da naka so mutane ba su so a yi da nasu to sai manzo Allah yake cewa Allahumma tahhir qalbahu Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu ya Allah gafarta dunubansa ka ainifin wato ka tsarkake wato abin nan ka tsarkake shi kuma ka kare ma'ana al'aurarsa ka hana shi cikin wannan tunani to sai malamai suke cewa idan mutum an jarabe shi da irin wannan yana da kyau wajen addu'a daga sha Allahumma ghafir li dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji Allahumma ghafir li dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji ma'ana Allah gafarta dunubaina ka tsarkake zuciyata kuma ka tsare wato al'aura ta daga nan je ne abin da ba daidai ba to ana fata idan mutum ya dauki wayannan matakai na nisantar abin da yake jan shi zuwa ga sabon da kuma yin addu'o'i ba wannan ita kadai ce ba addu'o'i da yawa mutum zai yi ko da mutum ma zai karanta alqur'ani ya karanta wata sura ko ya wata ibada ta azumi ta qiyamul layl ya daga hannu ya ce Allah ina tsanantuwa da wannan ibada da nayi ka hana ni aikata sabo kaza kaza da nake wannan duka hanyoyi ne wanda ake fata Allah zai karba wannan addu'a
sai kuma ya tambayar gaba da ta fito daga wajen Malam Ahmad Suleiman Kunnishu Andarya wanda yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya zuga mata wata matar aure ta kashe auren ta kuma aure shi ne matsayin auren
to wannan yana daga cikin munanan abubuwa akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda yake hadisi ne ingantacce a sabu sunan irin sabu Dawud da Imam Ahmad ta rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya tare da mu don mutumin da ya zamo ya bata wata mata dangane da mijinta wato ma'ana yi abinda zai raba ta tsakaninta da mijinta ko kuma wato cewa ainihin ya zuga ta yau da reta ya raba ta da mijinta to kaga wannan kalma ce mai nauyi a ce laysa minna baya tare da mu duk wanda ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan babu shakka yana cikin hatsari ba wai na wasa ba to abinda zai ba da mamaki wani shi duk wannan laysa minna ba shine a gaban sa ba shi ya matsayin auren in ya aura ma'ana baya tunanin hatsarin da ya fada na cewa laysa minna to akwai maganganun malamai dangane da shin idan mutum yazo ya zuga wata mata ko dai ya zuga ta akan mijinta cewa ai kaza 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 ko kuma ya mata roman kunnan wayan sabo baki yanzu kana rike na shan wahala ni kinga gidaje na kaza kuma ina da kadarori kaza kuma ina samun kaza na albashi idan ma'aikaci ne kin kwadan kasuwa ne kullun duk sati ina samun riba kaza kuma da kin aure ni zan baki gida kyauta kuma zan biya miki makka zan baki jari duk ya mata wannan roman kunnan ya zama ya raba ta da mijinta to da ya raba ta da shi shikenan sai ya aure to me matsayin wannan aure mafi yawan malamai suna cewa zunubin sa na raba wannan mata da mijinta yana nan ba shakku a kai to amma magana aure auren su yana nan dalili aure yana da wasu rukunai da sharuɗan da in sun tuka za a ce aure ya tabbata misali dan matar wani ce mutum ya saki matarsa shi da kansa ba tilasta masa akai ba shi da kansa a cikin hankalinsa ya rubuta mata takardaci ya sake ta ko kuma ta yi kuli ta rabu da shi kuma ya gamsu ya karbi wannan abin kuli shikenan ta fita daga ismarsa idan ta tuka iddar ta wani aure ta to kaga za mu ce shikenan ba matar wani aura ba saboda haka rukunnan auren nan an samu wali an samu sadaki an samu siga an sami mahalli da sauransu ga shaidu to shikenan aure ya riga tabbata sai suka ce to akan haka muddin dai auren ya cika sharuɗa na aure to shikenan matarsa ce tana nan ba zaman zina suke yi ba amma zunubin sa yana nan na wannan laifi da yake amma akwai wani kauli daga Hanabila da kuma Malikawa suna ta auren ma kwata kwata babu shi saboda ainihin wannan mummunan abu da yayi akwai kaida yake cewa manista jala shay'an qabla awanihi uqima bin qidhi mutumin da yake kokarin gaggawa ta wani abu kafin lokacin to za a yi masa akuba da kishiyar wannan abin to saboda haka shi yanzu abin da yasa ya zuga ta ta rabu da mijinta dan ya aure ta to sai ya masa akuba da rashin halattun ya aure ta din in ya so wannan gaba mai ba zai sake ba akwai malamai masu wannan ra'ayin amma dai gaskiya su ne kadan mafi yawan malaman suna cewa zunubin sai nan amma auren yana nan
sai kuma ya tambayar injiniya Sahabi Kaugama anan jigawa yake cewa akwai makalla ina so a yi wa mutane nasiha musamman irin mutanen da suke cinye dukiyar marayu ko da a take
to wannan ba Salisu an sha maimaitawa haramcin cin dukiyar maraya ba wai ma ka ce ijma'in malamai ko ni kiyasi ba nassin ayati ta alqur'ani Allah yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wasa yasluna sa'ira lalle wanda suke cin dukiyar maraya ta fuskar zalunci to wannan wuta ce suke ci a cikin tukunan su kuma lalle za su konu da wata sa'ira anan da Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna duk malaman tafsirin da zaka karanta sun ce ba wai ya'kuluna ana nufin kawai sai mutun ya sai wani abu ya ci ko ya sha abin sha ba al'akalu duk wani dangi na amfani mutun ya zalunci maraya ya dauki dukiyar sa ko ya sai gida ko ya sai tufafi ko ya sai abun hawa ko ya aure duk sunan dai wannan wato akalu malil yatim cin dukiyar maraya wato ta hanyar zalunci ku duba hatta abinda ma ya halatta a ce an yi amfani da dukiyar Allah sai ya nuna cewa wanda ya zamo mawadaci ne to ya kame Allah subhanahu wataala ya ba da dama cewa a juye dukiyar maraya misali mutum ne ya mutu ya bar yara kanana ba su kai matsayin balaga ba sai ya zama akwai manyan yayunsu ko kuma akwai wanda suke yan uwan uba yayin uba ko kuma kannan uba ko wasu dai tsayayyu to shikenan sai su zo su juya wannan dukiya mutum ya saka ta a cikin kasuwanci idan dan kasuwa ne amma ba dan kasuwa bane bai yi kasuwanci ba to shikenan sai a samu waɗansu kadarori a siya ko abin ya kai sai gidaje ko rumfunan kasuwa ko a sai gonaki ko filaye ya zama dai yadda wannan kuɗi ba zai tozarta ba to idan ya zama juya shi ake yi Allah sai yake cewa wa man kana ghaniyan falsafin wanda ya zama cewa mawadaci ne to sai ya kame duk da kai kake juya dukiyar kana habaka ta to Allah ya ce in kai mawadaci ne ka kame ma'ana ka nemi ladan ka wajen Allah subhanahu wataala abinda Allah zai baka na ladan kula da waɗannan marayu to ya fi duk wani abin da za a baka a cikin dukiyar su Allah sai ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya kasance matalauci ne ba shi da shi to wannan shi sai ya ci da gwargwadon abinda shari'a ta sani ma'ana sai ya kaddara shi wato yanzu mutumin da yake juya wannan dukiya ko da a ce bai da alaka da wannan marayu nawa ya kamata duk wata a bashi ko nawa ya kamata duk sati a bashi ko kuma wane wato ainihin percentage za a bashi na riba a ce duk idan an ci riba to za a raba a bashi kaso kaza ma'ana dai a duba wani tsari da za a riga bashi ko dai a yanka masa abu wanda za a riga bashi kamar a ce duk wata ko kuma ce duk lokacin da aka ci riba ma'ana duk wata ɗaya ko duk wata biyu ko wata uku a zauna a lissafi a ga nawa aka ci na riba to sai a ce to yana da kaso kaza a cikin wato abin nan wannan riba din to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa za a yi to ina wannan ana nufin ma mai juya dukiyar ma yana wahala da ita aka ce in mawadaci ne hakuri to ina ga mutumin da haka kawai ya zo ya rubu da ciki akan dukiyar maraya wannan abin ya fi muni a ƙauyuka sai ga magidanci ya mutu wani ma sai a shekara 30 da rasuwarsa wallahi ba a raba gonaki ba ba a raba gidaje ba manyan yayu su ne za su hau wannan dukiya su dinga wato ainihin sarrafa ta kai wasu ma saboda zalunci sai a ce ai yaya mata ba su da gadin gonaki ballanta na gidaje dan raban su na dabbobi ne idan an bari yan awaki ko tumaki ko shanu to sai a dan dauki abin da aka ga dama sai a ce an ba ainihin mata su kuma maza su ne za su mallake gonaki su ci gaba da yin noma ko kuma idan abin ne ne magidanci ya mutu ya bar dukiya ko kamfani gare shi a rumfunan kasuwa to sai ka samu cewa ga kananan yaya bari kuma musamman sai zama ke da kananan yayan na wata mata ce ta karshe ita ba mata da wani babban da sai manyan yayan su na wayan su manyan matan sai zama kawai sun yi libi da suke akan wannan dukiya su cigaba da yadda suka ga dama kawai su dan yi ma yara dinkin sallah su dan biya musu dan kudin makaranta shi ma gurgudun yadda suka ga dama ba gurgudun hakkin yaran ba saboda haka in yaran suke hankali dan abin da ya zama Allah ce da su dan yabo a basu to wannan gaskiya haramun ne haramun ne duk abin da Allah ya nace cikin Qur'ani akan nasha wata balbal mutum yake ci to wajibi ne yayi kaffa kaffa ya ga cewa ya abin da zai tsira wajen Allah subhanahu wataala
na'am har sauraro idan an dan samu toci kadan nan gaba za mu bude layi domin ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye a wannan lambar waya 0739 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 yake wada birnin Kudu da yake cewa malam kuma yana hukuncin saka ruwa a ranar da wasu kani da yayi zafi ya amfani da shi
to akwai abu da ke kira al-ma'ul mushammas ma'ana ruwa wanda rana ta gasa akwai hadisi guda kusan athar guda biyu akwai hadisin da al-imam Darqutni ya fitar wannan hadisin na Aisha ne tace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya ga ruwa wanda yake an dumama shi a rana nan Aisha take nuna masa ruwa ne ta dumama za ta yi amfani sai yake cewa lalle yake nisanci wannan ruwa domin yana sababa albaras ana yana haifar da kuturta sannan cewa kuma wai sai na Umar shi ma ya kiyama ci ai wanka da ruwa da rana ta gasa yake cewa yana haifar da albarsa duka wannan gaba ɗaya babu wanda ya inganta ta fuskar isnadi babu wanda ya inganta abinda kawai malamai suka ce anan shine ya danganta idan gwaji na likitanci domin abun bangare biyu ne akwai hani na shari'a akwai hani na bangaren lafiya shi hani na shari'a dai bai inganta ba kuma hatta ma wanda suke hana ba wai Allah da laki ba sun raba suka ce akwai bambanci tsakanin ruwa da yake cikin kogi ko yake cikin kududdufi ko yake cikin wani rami wannan ba wani wanda yace anything ba za a yi wani amfani da shi ba shi ma wasu wanda suke ta ba za a yi ba sun kawo sharuɗa suka ce sharuɗan su ne kamar haka na farko ya zama karfe ne kaman cikin tasa ko cikin wani bakin karfe dai kenan abu na biyu ya zama cewa da niyya aka sashi ba wai haka kawai ba da mutum zai zama kawai an zuba ruwa an manta da shi kawai rana ta zo ta gasa shi to dan mutum ya amfani da shi ba wai da niyyan an je an mamma shi da rana ba suna gani ba matsala saka ne to lalle sai idan ya zama da niyya aka fi a kai shi to duk da hakan dai abubuwan bangare biyu ne hani ta bangaren shari'a ko kace hani ta bangaren likitanci to duk hatta wanda suke cewa kada ya fa'in da shi babu wanin su da yace ruwan ba shi da tsarki kowa ya da cewa ruwan nan yana da tsarki wanda rana ta gasa ko ya zama mutun da niyya ya kai shi ya saka a cikin mazubi ko ba da niyya ba haka kawai kila wata randan ruwa ce ko wani mazubi ne na ruwa da yana inuwa shikenan sai inuwa ta wuce sai rana kawai ta kasance a wurin ta gasa shi to koma dai menene duk sun yarda cewa ruwa ne wanda yake nufin mai tsarki ba za a ce wannan ya warware masa tsarkin sa ba za a yi komai da shi amma idan gwaji na likita wannan likitoci ya nuna cewa wannan ruwan yana da matsala ta fuskar lafiya idan aka sha shi ko aka yi wanka da shi to sai a ce a iya nisantar sa amma ba wai da zimma cewa addini ne ya hana ba a da zimma cewa gwaji ya nuna cewa idan aka yi amfani da shi za a cutu Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku saka kawunan ku a cikin inda za ku halaka kanku saboda haka ta fuskar shari'a babu abin da ya inganta na hana yin amfani da ruwan da rana ta gasa hadisan da suka zo babu wanda ya inganta to amma idan aka samu ta fuskar lafiya cewa zai cutar to sai a nisance shi saboda wannan ba saboda wani abu ya inganta na addini ya hana ba
Na sauraro yanzu za mu fara daukar kiran ku muna fata za a dinga rike rediyon da ake sauraro kafin a kira mu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Wa alaikum assalam. Ka rike rediyon da kake sauraro.
Wallahi. suna malam barka da zuwa.
Kuma da lami suna malam.
Ana ni tambaya na nan ba?
Na'am.
Mutane ne baban ku ya rubu. Sai zuwa ga wani a cikin hakan nan, sai ga hakan nan.
Bismillah ba muna jin ka.
Yau sai da daga cikin su yace to da mama ba ta ba ta gidan akan nan ita ba ta jira ma ta fita. Sai sai ta yace to yau ne gaskiya dan da abuwa ta ne ya kamata to sai za a raba gidan kawai. Sai nake so Allah da Allah ya mun bayani wannan abun yaya. Wannan yana kawo dadi kan su haɗe kan sosai gaskiya.
Kaman dai da muka faɗa, shi gado wato ainihin haƙƙin masu haƙƙi ne, gida ne, gona ce, fili ne, wasu rumfuna ne, dabbobi ne, koma menene, waɗannan da aka mutu aka bari suna da wannan gado. Kaman yanda ka faɗa cewa gida ne wanda ake ciki, to nan ɗayan biyu, akwai abin da ake kira da wato riƙo da shufa'a, idan aka zama gida ne wanda ƙofarsa ɗaya. Sannan ake shigowa, kuma tsakar gida ɗaya ne ake kaiwa da kawowa, wala'alla banɗaki ɗaya ne ma ake amfani da shi, ko kuma banɗaka in ma sun kai nawa, to kowa dai zai iya shiga wanda ya ga dama, kenan ya nuna cewa gidan nan abu ɗaya ne. To a nan a musulunci shi wanda za a ce ga ɗakinsa, misali an yi fasali, wane yana da ɗaki biyu, wane na da ɗaki biyu, wance na da ɗaki ɗaya. To shi wanda yake buƙatar ya tashi. Baya halatta ya ɗauko wani mutum na waje ya ce ya zo ya sai wannan, domin zai shigo da wani mutum baƙo a cikin dangi ya ci rigima da shi. A nan sai dai su wanda suke sauran magadan su fitar da kuɗi a jihunsu, in suna da takardara su sayar, shikenan sai a yi ma wannan kuɗi, shikenan sai su biya, in mutum ɗaya ne zai saya, to sai ya zauni wannan sai a sallami wancan shi kuma sai ya tafi can ya sai wani gida ko ya sai wani fili. To amma kuma idan zai iya yiwuwa a ja katanga. Kowa a ware masa ɓangarensa, to in ya zamo shi wannan ɗayan magadan, an ja katanga an ware masa ƙofarsa ta shiga daban, sannan kuma banɗakinsa daban, aka gidansa daban, komai nasa ne shi kaɗai, to wannan ya halatta ya sayarwa duk wanda ya ga dama wannan ɓangaren nasa. Kuma mu sani cewa abinda wasu suke da'awa cewa wai idan aka raba gado zumunci zai rabu, ba haka al'amari yake ba. Wani lokaci rashin raba wannan ma shi ne zai kawo matsala. Ta yiwu yanzu wani ya yi ta haƙuri, an ki ware masa nasa, ‘ya’yansa suna gani, to amma kuma kasancewa ubansu ya yi haƙuri su ma sun yi haƙuri, to fa uban nan yana mutuwa za su yi tsalle su ce dole sai an ware musu wannan ɓangare nasu na babansu. Ƙarshe abu ma har ya kai kotu ya zama ya yi munin da ba a zaton zai yi. Saboda haka tun wuri in ya nuna ba ya sha’awa ta wannan zama na haɗaka, to ai ɗayan biyu, ko dai kamar yadda na faɗa a yi ma nasa ɓangaren kuɗi. Wanda yake da kuɗi a cikin magadan sai ya saya, shi kuma sai ya je ya ƙara gaba, ya je ya zaman da yake ga zai yi. In kuma an ja katanga kowa da nasa, shi kenan sai ya sayar, shi kuma ya je unguwar da yake so ya zauna ya zaman sa. Zumunci dai yana nan a yi ta yin sa.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, an ce magana.
Sunana Ayuba Garba, imam daga tafin mataki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba, bismillah.
Ina fatan alheri wa malam. Sai malam tambaya na shi ne. Bayan sallan farilla na kan ga wasu da zara an yi sallar sai su tafi su yi nafila kuma yi azkar ba, to shin haka malam ya yi daidai ne ko kuma dai ba daidai ba? Na gode mai magana Ayuba Garba imam tafin mataki a jihar
Bauchi.
Malam Ayuba, gaskiya wannan yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi. Hadisi ya hana wannan kai tsaye. Idan mutum ba ma abin da shafi sallan nafila ba, hatta ko da za a yi jam'i na salloli guda biyu, misali matafiya za su haɗa Dhuhr da Al'asar ko za a haɗa Magriba da Isha'i, to ya kamata idan aka gama sallar farko kafin shiga ta biyu, aqalla liman ya juya ma al-qibla ya astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam haddi zuwa garshi ya nuna cewa ya kammala wannan zango wannan kashin na wannan sallar zai shiga wata saboda ka ba daidai bane ba kuma wannan yafi yawa cikin mazhabin anab yanzu na tabbatar mutumin da zai je umara ko aikin haji zai ga irin yan India ko yan Pakistan ko yan Afghanistan za ka cewa ana sallamewa daga sallah wani ma sai ka dauka raka'a ce aka tsere masa zai ciko shi kuma ya riga san ya san sallah tauci wai nafila ce zai yi to abinda sunna ta nuna mana in mutum ma zai yi nafila ya zama sallah ce take da ratiba a bayanta kaman az-zuhur kaman maghriba kaman isha'i to ya kamata sai ya gama wayannan azkar yayi astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salamu minka as-salamu zuwa garshi yayi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar haka ko kuma in ya dauki riwaya ta 25 ko riwaya ta 10 ya gani cewa yayi yayi kursiyu ya gulhu wallahi ya falke nasi to wannan dai ya nuna an samu tazara tsakanin sallar tafarilla da kuma talafila da zai wannan shine daidai amma irin masu zumbur din nan kafin su yi azkar babu shakka abin da suke ba daidai bane ba hadisi ya hana
masha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa alaikum magana
kana magana da Salisu Abdu ko wajen majiya
kana da Salisu dinna
ni tambaye da nake yi ni dai na dan ne to sai nake kiran sallah misali kaman karfe 1 da minti 25 to sai ko mutanen da suke sallah musulunci ne suke cewa ne kamata da kai haka wai sai karfe 1 da rai shi ne to kuma idan na kira sallah kuma neman dan kafin ya zo sai a ta lokaci kaman sai minti 20 ma bai zo ba wani shi ne fa sai dai na to amma shi wannan kiran sallah da nake yana da laifi a ciki ko ku a ina yin da dai
mun gode fare malam Salisu
to alhamdulillah baka da laifi shi sallan azhar ana kiranta ne lokacin da rana ta yi zawali ana daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama to shikenan lokacin azhar ya riga ya shigo illa iyaka yanzu da yake Allah kawo mana ci gaba na abubuwa kamar haka ana da agogo ana da ainihin kalanda kai wani ma zaka samu ta cikin masallaci akwai agogo to ya kamata tsakanin shi ladanin masallaci da limamin masallaci kai da ma ƴan committee masallaci idan akwai ya zama an samu tsari kada abin ya zama barkatai ya zama cewa akwai tsari na cewa to a kira sallar azhar lokaci kaza a kira al'asar lokaci kaza magriba lokaci kaza isha'i lokaci kaza kuma lokacin da zai iya canzawa yanzu misali zaga akwai lokacin da asuba za ta zama hudu da waɗansu mintuna wato da wajen 42 alfajiri ya riga ya fito to yanzu za ka cewa hudu da ainihin kusan da rabi ma da wayansu ɗan mintuna sana alfajiri zai fito kaga an tafi wajen awa daya to kenan dole lokacin da ya dunga cancanzawa saboda haka idan da liman da ladan suka hadu akan ko kuma da mayan committee cewa a dunga kiran sallah lokaci kaza to babu wani mutum da ya sai ya katsa London daga waje yace shi yana da wani nasa ra'ayi liman yana da tacewa mai karfi a masallaci musamman kuma wato za a ga cewa hatta ma ba da izinin kiran sallar sauran su wato ladan yana karkashin liman shine za a baiwa umarni to saboda haka dai in ka kira sallah ko karfe 1 ka kira muktari ya riga ya shiga duk karfe 1 din duniya musamman mu dai a nan Najeriya ban san wayansu kasashe ba wata kasar ya samu daya rana bata karkace daga tsakiyar sama ba amma mu duk wani canjin lokaci da za a yi babu lokacin da za a ce dai tayi rana ba ta yi zawali babu wannan dan akwai lokacin da zaka gani ma 12 da 20 rana ta yi zawali wani lokaci 12 da rabi rana ta yi zawali wani lokaci dai saura kwata rana ta yi zawali to saboda haka kiran da kake 1 da 25 ka kira akan lokaci illa iyaka kaman yanda nace da zamu akwai shawara tsakaninka da limami imma da yan committee a zama an tsayar da lokaci lokaci kaza za a kira to duk wani mamu ko wani mutumin da yake da gefe yake gefe to bai da wani katsarin din da zai a cikin wannan
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum
Adamu Muhammad ne da karamar hukumar da zuwa jihar Bauchi.
To mala Adamu bismillah.
Ha ina fadin malam fata alheri ne.
To mun gode.
Allah ya sa gaba duniya lafiya.
Amina, mun gode kwarai. Amma in da tambaya zai fito ka kira ka kalle tambaya shi. Yake cewa nan gaba idan kana da tambaya sai ka kira. Fatan alkhairi ko a hankali a wurinka kai insha Allah zai kira.
Eh, ba dawo.
Mun gode kwarai. Masha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam. Da muke magana. Mala Musa bismillah. Mala Musa da mulayinka ya kade shi ne ka saki garba. Assalamu alaikum. Da muke magana.
Kana magana da dogon gurulu.
Mala Musa bismillah.
Ni tambaya ta yi ne.
Na'am.
Kamar mutum ni ne sa gawa gawa ina salo.
Na'am.
To kuma sai mutum sai wasu suka zo suka nuna masa. Sallan nan sai ya saki sai ya saki wajen ne kuma tambaya ta guda biyar kuma.
Na'am.
Kuma kamar mutum yana kamar mutum yana azumi.
Na'am.
Shi ne yana tantama ko ranar ta haɗu ko ba ta haɗu ba. To shi ne ya iya duba agogo ne ya yi sallah.
To man nau tambayar ka ta farko ta abin da shafi al-qibla ina fahimce shi mutun ne yake sallah amma ya kabbara ba daidai ba sai wasu suka zo suka nuna masa to lokacin da mutun ya kyautata zaton cewa nan ne al-qibla ko yayi rabin sallah ko ya kusa gama sallah shikenan kawai sai aka zo aka saita shi akan daidai ko aka nuna masa ga daidai to kawai sai ya dora akan wannan ba sai ya yanke sallah ba Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi hijira daga Makka zuwa Madina to ya kasance kusan sai da yima wata 11 kusan Makka ce tun daga Makka Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana kallon Baitul Maqdis ma'ana yana kallon arewa to Allah sai ya saukar da wahayi cewa yanzu an maida Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kallon Makka to an yi sallar asuba wasu sahabbai sun yi sallah tare da Manzo Alaihi Salam kuma su sun san an yi wahayi da dare cewa an canza al-qibla to shikenan sun yi sallar asuba tare da Manzo Allah sai suka tafi unguwar wato inda ake kira al-qibla ta ne a halin yanzu masallacin Banu Salima sai su ga mutane suna kallon bangaren arewa sun yi raka'a daya ko suna cikin ta daya sai suka ce musu muna tabbatar muku da cewa jiya an saukar da alqur'ani an yi wahayi yanzu an juyo da manzo alaihi salam daga baitul maqdis yanzu ya koma yana kallon ka'aba ma'ana kenan yanzu ya daina kallon arewa kudu yake kalla saboda mutumin madina kudu zai kalla ya sallah nan take limami sai ya juyo saboda haka liman ya koma wajen sahun karshe sai koma inda liman yake ma'ana suka juya kaga anan sallar da suka yi a waccan farkon tayi ba yankewa suka yi sabu rai kama ba to duk lokacin da ka kyauta da zaton cewa nan ne al-qibla kana cikin sallar ko ka kusa gama sai wani zo ce ai yanzu wuri kaza kake kallo juya bangaren hagunka ko bangaren damarka to kawai sai dai ka juya ka ci gaba da sallah ba za ka yanke waccan ba sannan mutumin da yake azumi sai yake zaton rana ta fadi ko bata fadi ba to duk lokacin da mutum yake zaton rana bata fadi ba to ahir kada ya karfin hali ce zai sha ruwa wannan ba daidai bane ba to amma idan ya kyautata zaton cewa rana ta fadi shi ya fahimtar sa rana ta fadi musamman akai rashin saki da babu agogo tare da shi kila yi wani lullumi sai ya ga cewa kawai rana ta fadi sai sha ruwa to idan ya zamo ya bayyana gare shi ranar ba ta fadi ba maganganu ne guda biyu na malamai amma dai abin da ya fi dacewa ba sai ya rama azumi ba wannan ya faru ga sahabbai lokacin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kuma ba a rawaito cewa nufin an yi masa umarni su sake azumi ba to saboda haka yanzu Allah ya ni'imta mu da agogo da muke da shi ga kuma kalandodi da muke da shi to da zai kasance mutum ya san cewa akalla yau rana za ta fadi karfe 6:20 misali kuma na azumi to koda bai ji kiran sallah ba ya duba agogon sa yaga cewa 6:20 tayi to ya halatta isha ruwa ba sharadi bane sai mutun ya ji ladani ya kiran sallah tunda shi ma ladanin dai abin da zai dogara gare shi ya kalli cewa lokaci yayi saboda haka da zaran ka tabbatar lokaci ya kawai sai ka sha ruwanka
shi aka maka ladai batun kamar makaho ne mutumin zai iya tambayar waɗanda ya gamsu da hankalinsa
kenan kwarai da gaske in makaho ne ai dama sai dai ya tambaya wato yana daga cikin nemomi da Allah ya yi ma wato bayi koda kana da lura to akwai mafita da Allah subhanahu wataala ya baka saboda haka wanda ya zama yana da lalurar ido to kada ya kuskure yayi da ka ya sha ruwa sai ya tambayi wanda suke kusa da shi na farko ma ma salisu inda garin musulmi ne za a ji kiran sallah dan na tabbatar musamman azumi koda babu wuta to za a kunna janareto daidai faduwar rana saboda a tabbatar kowa ya kiran sallah aji saboda haka in azumin nafila yake shi kadai ya zamo bai ji kiran sallah ba to kada ya da kai sha ruwa ya tambayi wani cewa wani rana ta fadi ko da saurayi ka tayi wasa fadi sai ya sha ruwan sa
sai kuma bambancin yin jami'in sallah ta fijo da kuma
ai ita sallar da babu nutsuwa ko jami'i za a yi ta ko mutum ɗaya zai yi ta wannan sallah babu ita manzo alaihi salatu wasallam ya kausa suka ga irin masu wannan sallah wanda yake cewa suna tsatsaga yadda ka san tsatsagar zakara ko tsatsagar hankaka ma'ana kawai da an kai goshi a dawo ba nutsuwa wato nutsuwa da kuma daidaito a cikin sallah a tabbatar duk ko da ahlari mutum yayi ya san akwai wato atmanina sannan akwai kuma wato ainihin al-i'tidal akwai daidaito akwai kuma nutsuwa in aka dago daga ruku'u sai gabbai sun koma inda suke kam sannan kuma idan an dawo daga sujuda nan ma sai gabbai sun koma inda suke to idan idan babu wannan nutsuwa ba lantana daidaito wannan sallah ba bai tabbata in amma kullum mu abin da muke fada anan idan liman yana wannan matsalar baki ne shi za a yi ba a samu masu dattaku su zaunar da shi su yi masa nasiha liman kaga tun a cikin littafin ahadari an ce daidaito da nutsuwa wajibi ne a cikin sallah kuma mu sallan tamu ba a samun nutsuwa ba a samun ainihin daidaito saboda haka muna fata idan kai ruku'u a nutsuwa ruku'u sannan idan ka ce sai Allahu liman hamida sai ya tsaya kyam gabbai sun koma inda suke sannan kuma a tafi sujuda a kwatanta masa in ya karbi nasiha to kaga shikenan sai a gudu tare a tsira tare in kuma bai ji ba babu laifi mutum ya je sallar sa ko da shi kadai ne akan yi wannan sallar da bata zama sallah ta musulunci ba
na'am da za mu dauki tambaya kuma lokaci ya kawo diki akan makalla ina kai har sai dai mu zaka tsaya shirin haka ba sai wazo saboda yanayin lokaci a jidda wannan wuri za mu zaka tsaya wannan shi ta asara a cikin zuwa insha Allah domin ci gaba da gabatar da shirin a kowane lokaci za a iya ci gaba da turo da tambayoyi a jiki a wannan lambar
7-5-8-5-8-0-0-7-8-5-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- sai babban malaminmu a Sheikh Dr. Nasiru Yahaya da yake faman dawainiya kamar kowane lokaci malam yana tare da malam Hamisu da malam Rabi waɗanda suke tare da shi sai Zainab Jeciroma da tsada na da ku Salisu Shaibu Dutse ke fatan mu sada a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah.